أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي ان uwa masu girma ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan mu da haduwa a wannan safiya ta litinin yau uku ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda kuma ya dace da 4 ga watan 4 hijirar miladiya 2022 a wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati daga nan falon jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa wannan gari namu amunci da albarka dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ban jiya mun fara farkon suratul nisa'i mun karanta aya ta farko mallan ya karanta aya ta biyu wacce ba mun fassara ba kafin mu shiga cikin aya ta biyu zan so mallan ya sake maimaita ayan farko da ya karanta jiya wala haula wala quwwata illa billah arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
كما رد النفر أجيا وأن سورة سورة النساء معنى أنت لهوسا shine surar da take magana akan kunce-kunce da suka shafi mata domin kalmar an-nisa'i shine jam'i ne na mace mace guda daya mata masu yawa to an-nisa'i ana nufin mata sannan wannan sura kamar da na faɗa jiya ita ce sura ta hudu a cikin alqur'ani mai girma in ka fara lissafi daga sama suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran sai suratul nisa'i amma a wajen kuma jerin saukar da surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 93 kamar yadda muka sani suratul iqra ita ce farkon surar da ta sauka alqur'ani mai girma bisa zance mafi inganci amma kaga tana can nesa a wurin lissafi ko ba haka ba da sai kaga kai a tunaninka ya kamata a ce ita ce sura ta farko ba fatiha ba ina fata an gane to mashi alqur'ani mai girma an tsara shi ne bisa umarnin Allah subhanahu wataala wanda sahabbai suka karba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an sauko da sura shi yake ce musu masu masa rubutu kenan yana da masu musa wanda suke rubuta masa wahayi a ciki akwai Ali ibn Abi Talib a ciki akwai Muawiya da sauransu suna da yawa ku shi yake ba su umarnin ku sanya wannan suran a wuri kaza to bisa wannan surorin gaba ɗaya annabi ne tsara ga yanda yake so a tsara su bisa umarnin Allah subhanahu wataala bisa kaida ma yutiku anil hawa in huwa illa wahayuha duk abinda annabi ya ce ayi ko a bari shi ma Allah ne ya sa shi ba daga wurin shi na umarnin ke zuwa ba bisa ganin daman shi a umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala to surati nisa ita ce sura ta 93 a jerin surorin alqur'ani mai girma wajen sauka amma kuma a jerin alqur'anin da ke hannunmu a yanzu ita ce sura ta 4 in ka fara lissafi daga sama kenan wannan sura na daga cikin falalanta da malamin tafsiri suke ruwaitowa Imam Qatada Allah mishi rahama ya rawaito daga Abdullah bin Abbas yace akwai wasu ayoyi guda 8 a cikin wannan sura alkhairin su da albarkan su ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ayoyi ne guda 8 za mu samu wani lokaci mu samu malamin ya karanta su Allah ya bude wannan sura da ya ayyuhan nas ya ku mutane taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda halice ku daga rai guda daya wanda shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halitta wa annabi adam matarsa daga gare shi annabi adam shine farkon halitta bisa zance mafi inganci shine farkon halitta cikin dan adam kenan shine farkon halitta cikin mutane shi yasa ma duk mutum sunan shi dan adam dan adam ma'ana dan annabi adam bayan Allah halicci annabi adam sai halicci na Hawwa daga kashin haka kare shi da aka gama kera halittar annabi adam Allah ya halicci kashin haka karin annabi adam guda daya da shi ya sarrafa ya halicci na Hawwa Allah kara mata salati da alihi sallama to shine ya ce basta min huma daga waɗannan mutanen guda biyu ne ya yada rijalan kasiran wani sa'a maza da mata musu yawa bi ma'ana duk duniya asalin su daga waɗannan mutane ne guda biyu wattaqullaha kuji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham alladhi tasaaluna bihi wanda kuke roƙan junan ku da shi ko wanda kuke wa junan ku magiya bihi da sunan shi wal arham sannan ku sani zumunci ku girma masa da zumunci kuji tsoron yanke zumunci kuji tsoron aikata duk abin da zai bata zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah ya kasance mai tsaro ne akan ku wanda ya sa muku ido yana kallon duk abin da kuke ya sa abin da kuke aikatawa dare da rana a cikin wannan aya akwai ababe kamar guda biyar wasu fa'idoji da zamu fahimta wasu na fade su ji abu na farko shine mu sani cewa haƙƙin allah yafi haƙƙin dan adam komai girman mutum babu wanda yake da girma akan ka sama da mahaifi ko mahaifiya mace babu wanda yake da girma haƙi akan ta in matar aure ce kamar mijinta sannan da iyayenta guda biyu to komai girman mutum komai ikon shi mahaifi ne mahaifiya ne ko miji ne ko shugaba ne ko malami ne ko danka ne ko yarka ne ko wane ne to karka bari son wannan ko girmama wannan ya zama sanadiyar sabon Allah domin duk wata dangantaka tana yankewa ran tashin kiyama ba za ta amfane ka ba sai abin da ka aikata na gari duk abin da ka aikata wanda ba na gari ba to dangantakan ka da wani ba zai amfane ka ba shi yasa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya gaya na Fatima duk duniya babu wanda annabi ke so kamar na Fatima wacce ita ce issa ta karshe da ya haifa a bangaren Khadija kenan amma tana da kanin Ibrahim wanda ke binta shine dan da annabi aifa gaba ɗaya cin yayin shi guda 7 to nana Fatima ta samu waɗansu kaman daraja dauriya akan sauran bisa zabin Allah subhanahu wataala Allah shi yake zaben wanda ya ga rama fifita shi aka wanda ya ga dama kuma ita ce wacce ta rayuwa da annabi mai tsayi har ya bar duniya ya batta amma sauran yara guda 6 duk sun riga annabi barin duniya to nana Fatima annabi na son ta fiye da yanda yake son kowa ya ce ma abinda ke faranta mata rai yana faranta min rai abinda ke bata mata rai kuma yana bata min rai wannan dalilin ma yasa sayyidina ali bai kara aure ba har sai da ta rasu domin in kana tare da matanka dole ka taranka bata mata rai ko ba haka ba yanda ita ma dole ka taranta bata maka rai to hatsari shine idan sayyidina ali ya kara aure nana Fatima ranta zai baci haka ne ko ba haka ba ko kuma kishiyar za su iya samun sabani ran ta ya baci to ita da ta yi fushi annabi ma ya fushi haka an samu matsala sannan bata wa annabi rai kuma bata wa Allah rai bata wa Allah rai kuma kafirci ne ko kuma ya shiga cikin wani babban sabo Allah ya kiyaye tuna na Fatima duk da son da Annabi yake mata na kawo wannan da ku gane girman son da Annabi yake mata sai ce yake Fatima ki tambaye ni duk abin da kike so a nan duniya na baki amma ran tashin kiyama ba zan amfana miki komai ba ina fata kun gane idan har nana Fatima duk darajarta da matsayinta a wurin Annabi alaihi salatu wassalam yace ki tambaye ni duk abin da kike so na baki amma ranan gobe kiyama kan bazan amfana miki komai ba aikin ki ne zai kwace ki lalle kun san babbar magana ce to haƙin Allah da ya sama yake da haƙin kowa karka saba da Allah dan faranta wani rai kowa ne ne kuma wannan din abu na farko kenan sanan malamai suka ce karkashin wannan ayan zamu fahimci cewa duk duniya asalin mu guda ɗaya ne shine Annabi Adam da nana Hawwa to idan ka gane cewa kuma asalinka ɗaya ne da duk wanda yake tare da kai ko duk wanda kake gani ashe babu amfani alfahari da dangantaka ko asali ko kyawu ko makamancin haka ko dukiya ko daukaka abinda yake alfahari da shi shine tsoron Allah duk wanda yake ka imani yake ka tsoron Allah wannan ya fika daraja komai dukiyanka komai mulkinka komai iliminka komai kyawunka komai dangantakanka tsoron Allah da shi yake alfahari wannan shine abu na biyu abu na uku a cikin wannan ayan fa'idan da muka samu shine sada zumunci babban al'amari ne saboda girman zumunci saboda girman sada zumunci Allah ya hada su da takawa cikin aya guda daya Allah ce ku ji tsoro na ku ji tsoron sada zumunci ku tsare dokoki na ku tsare zumunta kar ku bari ta yanki wannan na nuna mana girman sada zumunci sai abu na hudu malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da asalin dan adam gaba ɗaya shine Annabi Adam asalin mutum ya samu asali ne daga Annabi Adam da Hawwa alaihi masallatu wassalam sai abu na biyar wanda shine na karshe mutum ya san cewar matarsa tana ne haka nan ke ma ki san miji kina da muhimmanci a rayuwarki shi yasa dan nuna muhimmancin dangantakar da ke tsakanin miji da mata Annabi Adam da Allah halicce shi abinda ya fara sai halitta mishi mata bi halitta mishi kani ba ko ba haka ba yana da daman ya halicci wani mutum namiji ya ce to ga kaninka ko ya halicci wata mace ya ce to ga kanwarka ko mahaifiyarka a sai ya halicci wata ya ce ita ce matarka to wannan na nuna girman dangantaka ta aure da muhimmancin shi a wurin Allah subhanahu wataala da kuma muhimmancin aure a addinin musulunci shi yasa da wannan ne malamai suke cewa na daga cikin kamala ta mutum ya zama yana da aure na daga cikin kamala ta mace zama tana da aure na daga cikin kamala na namiji ya zama yana da mata wannan ayar ta nuna mana girman alaka da dangantaka da ke tsakanin miji da mata shi yasa asalin matar Annabi Adam ma daga jikin shi aka halicce ta da Allah in ya ga dama sai ya halicce Hawwa'u daga wani abu daban irin yanda halicce Annabi Adam ba wai dan ba zai iya halittar Hawwa'u daga turbayen da halicce Annabi Adam bane a'a dan ya nuna girman dangantakar da ke tsakanin su sai ya halicce ta daga kashin hakarkari shi wannan sune fa'idoji guda biyar da ya kamata mu fahimta karkashin wannan aya Allah ya dacar da mu sai aya ta gaba Allah ya ce
wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabith bi طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
بجيت وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wannan aya kuma zata mana bayani dangane da wani hukunci da ya shafi marayu domin maraya a shari'ar musulunci shine yaro ko yarinya wacce ko wanda ya rasa mahaifi kafin balaga ko kuma ya rasa iyayen shi guda biyu kafin balaga wannan shi ake cewa maraya a shari'ar musulunci domin kalmar maraya a yanda muke fahimtar shi a al'ada ya sha bamban da yanda yake a shari'ar musulunci duk wanda ya rasa mahaifiya a al'ada sunan shi maraya haka ne ko ba haka ba idan mace ce sunanta mareniya amma a shari'a kuma wanda ya rasa mahaifi ko dukan su bi shi ake cewa maraya a shari'ar musulunci kisa Bahaushe yace shari'a sabanin me hankali ko amma malami suna raddi kan wannan abu suka ce shari'a ya dace da hankali duk abin da shari'a ta yi baka fahimta ba kai ne baka fahimta ba ina fata an gane Allah subhanahu wataala ya sanya dokokin shi saboda shi ne al-hakim mai hikima wani abu zamu iya ganowa wani abu kuma sai da musallama mishi haka ne ko ba haka ba to tsari na Allah subhanahu wataala maraya ko mareniya shine wanda ya rasa mahaifi ko kuma iyaye guda biyu kafin balaga amma wanda ya balaga ba maraya bane ba ina fata an gane domin an ce wanda ya balaga maraya ne to kusan mutanen duniya galibi su marayu ne ko ba haka ba dan galibi a masallacin nan zaka samu wani iyaye shi biyu duka sun rasu wani mahaifin shi ya rasu an gane ko amma hukuncin maraici ba zai hau kan mu ba dan mun riga mun girma maraya na shafan yara ne kanana kafin balaga amma mutum yana balaga ya fita daga hukuncin ainihin maraici to Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu al yatama jami'i ne na al yatim shi da guda ɗaya maraya al yatama ko marayu to Allah ya ce ku ba wa marayu dukiyoyinsu idan aka mutu aka bar musu dukiya ku ji tsoron Allah kar ku yi handama da babakire ku ba su dukiyoyinsu da Allah ya ba su bisa dokokin da Allah ya tsara na rabon gado idan kana da wa ya mutu ya bar ƴaƴa ka ji tsoron Allah kar ka cinci waɗannan marayu idan kana da kai ya mutu ya bar ƴaƴa ka ji tsoron Allah kar ka cinye dukiyar waɗannan marayu ko kuma jikokinka ko kuma ƴaƴan dan uwanki duk wanda aka mutu aka bari ke ko da ma kannanka ne kanana matukar an bar musu dukiya wa atul yatama amwalahum ku ji tsoron Allah ku tsare waɗannan dukiyoyin ku ba su waɗannan dukiyar kar ku yadda ku cinye musu a yau za ka yi mamaki ka ga mutane ba sa tsoron Allah wajen ma mai dukiyar maraya wani ma zai zo ya ce ai wanda ya mutu na ina bin shiga ba shi kuma ƙarya yake kawai saboda abin da zai samu Allah ya ce wala tadabbadalu khabitha bitayyib kada ku dinga musanya al-khabith mara kyau bitayyib da mai kyau wannan ayar tana martani ne zuwa ga misali a ce akwai wani maraya wanda an mutu an bar mishi misali a ce dukiya na dabbobi raƙuma ne ko shanaye ne ko awaki ne ko tumaki ne ko makamancin haka wannan ya fi faruwa a ƙauye sai zamto kai ma kana da dabbobi sai aka ɗauki nashi aka ce ka rike saboda shi yaro ne ko yarinya ce ba za ta iya kula da su ba aka baka haƙƙin kula da su to ka ji tsoron Allah kar ka dinga musanya wata dabba mara lafiya ko wata ramammiya ko wani ramammen shanu ko rago ko makamancin haka da nashi wataƙila kai kana da wani rago mara lafiya ko wanda ya rame sai ka ɗauko wani mai kyau daga cikin waɗannan ragunan ko sharayin wannan marayan sai ka musanya in za ka siyar ka ɗau nashi mai kyau ka siyar sai ka ce wannan mara lafiyan kuma ka sa a cikin nashi Allah shi kar ku aikata irin wannan duk abin da yake dukiyar maraya ne aka baka ka ji tsoron Allah kar ka dinga hada shi da naka dan ka cuce shi Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyoyin marayu tare da naku misali a ce an bar mishi dukiya na kuɗi kai aka ba wa haƙƙin kula da wannan dukiyoyin kar ka kuskura ka ɗauki nashi ka hada da naka dan ka zalunce shi ya halatta a juya duk abin da aka ba wa maraya domin kuɗi aka bar su lalacewa za su hasali ma darajar kuɗi kullun raguwa yake to idan aka bar maka dukiya na maraya kai dan kasuwa ne ko makamancin haka babu laifi a sarrafa wannan kuɗin dan ya karu kafin ya girma amma fa ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku cuce su wajen juya wannan kuɗin yasa kar ku ci dukiyar maraya tare da naku shi yasa malamai suka ce in aka bar wa maraya ruwan kuɗi to a samu wata hanya mafi sauki da za a kare wannan kuɗin galibi juya kuɗi akwai hatsari a ciki akwai possibility a samu, akwai possibility ba za a samu riba ba, akwai yiwuwar ma uwar kudin ma ta lalace. Haka ne ko ba haka ba? Da sai malamai suka ce wani hanya za a bi, wasu malamai suka ce a sai hannun jari, ga wanda ya sa hannun jari kuma kasuwa tana iya rugujewa shi ma a samu hasara. Sai suka ce in aka sai dabbobi za su iya mutuwa. Haka ne ko ba haka ba? In aka ce a sai mota ko mashin ko keke nafin ko wane ne, duk akwai yiwuwar ko a sace wannan abu, ko a samu hatsari, ko kuma komai da ba a fata zai iya faruwa. To abin da ya kamata sai malamai suka ce ya za a adana wannan kudin wurin abin da zai wahala a ce wannan kudin ya sarwanta. Suka ce kamar sayan kasa ko kuma gida, banda za a ce an sayi fili, wannan filin an yi hatsari ya lalace, yana da wahalar gaske. Ko wani abu ne ya biyo ta kai, kamar a ce za a yi titi ko kuma wani abu, dole za a biya abin da aka taba, inda gwamnatin mai tsoron Allah ce. Haka ne ko ba haka ba? Dan a doka ne duk wanda aka rusa masa gida ko aka taba filin shi dan za a yi titi, wajibi ne a biya shi. To aka ce abin da yafi shine idan kudin maraya ya kai a sayi gida ko fili ko gona, wanda ayi wannan kudin yafi aminci fiye da a sai a mishi mota ko mashin ko makamancin haka. Ina fata an gane. Allah dai yana ta maimaita waɗannan dokoki saboda me? Saboda nuna girman haƙƙin maraya, girman amanan da aka bar maka dangane da su. Allah ya ce innahu kana huban kabira, innahu lallai cin dukiyar maraya bisa zalunci ya kasance huban zunubi ne kabira mai girma. A wata aya da zamu karanta nan gaba, Allah ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama,
innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Ubangiji ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman bisa zalunci, ka take haƙƙin maraya ka ci dukiyar shi, wataƙila ko dan ka fi shi ƙarfi, ka fi mahaifiyarsa ƙarfi, saboda shi yaro ne bai da wayo, ka zalunce shi, ka cinye masa fili ko gida ko wani motar da aka bar mishi ko mashin ko kuɗi, zulman saboda zalunci. Allah ce innama, abin sani kaɗai masu irin aikata wannan aikin, ya'kuluna fi butunihim nara, suna cin wuta ne a cikinsu, kamar ka ibi garwashin wuta ne kana ci. Duk mutumin da ya ci dukiyar maraya ko da kwandala ɗaya ce ko naira ɗaya ne, komai kankantan abin da ka ci, in dai dukiyar maraya ne ka ci ne akan zalunci, Allah ce ka sani kana cin wuta ne a cikinka, wuta balbal kake ɗurawa cikinka. Allah ya ce wa sayaslawna sa'ira, sannan ranar gobe kiyama kuma za su shiga cikin wutan sa'ira, Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan yayi magana akan dukiyar marayu da muhimmancin tsare dukiyarsu da amanan da aka bar mana, ya kuma cilla da mu wani hukunci daban wanda ya shafi zamantakewa na auratayya. Allah ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Allah ce wa in khiftum, idan kun ji tsoron Allah adalci ba dangane da marayu, fankihu ma taba lakum minan nisa, ku auri matayen da kuke so waɗanda suka kwanta muku a rai, mathna imma ku auri bibbiyu, wa thulatha ko uku uku, wa ruba'a ko hurhudu. Galibi maza sun haddace wannan aya, babu ayan da maza ke so kamar wannan ayar. Wannan ayan Allah ya buge ce ne da wani hukunci sanne shi ga cikin wani ya hada wadansu wato alqur'ani yana da abun mamaki zaka ga cikin aya guda daya Allah ya hada abubuwa masu tarin yawa wannan ke nuna maka alqur'ani ba magana dan adam bane ba kamar yadda wadansu suke rayawa akwai wani bai gude da yake bincike akan alqur'ani mai girma amma niyyar sa na binciken shine ya samu inda zai kalubalanci alqur'ani ba wadan ya musulunta ba ya gano kurakuran da yake cikin qur'ani dan ya tallata wa duniya su wajen bata alqur'ani yana ta bincike ya fara da fatiha ya gama ya shigo suratul baqara ya gama ya shiga ali imran ya gama ya shiga wannan surar ta nisa'i ya gama ya shiga suratul maida sura ta biyar kenan wato tunda ya fara binciken ya kasa gano ina ne kuskuren yake suratul fatiha bai samu kuskure ba suratul baqara kuma wani abun mamaki sai da shekara 16 na bincike su wato suna da determination mu ne muke da gaggawa shi yasa ba mu cin makomai yanzu nan mutum so yake zama wani abu walakin babu wanda aka aike shi fara tafiya a ranar haka ne ko ba haka ba duk wanda aka haifa a ce a haifi yaro yau ya tashi fara tafiya ya fara magana wallahi guduwa za a yi kuna iyayenmu mata ko an taba samu ba taba samu ba a ɗabi'a na dan adam dabbobi ne suke da wannan a haifi dabba yanzu ya tashi fara tafiya ina fata an gane amma dan adam a haife shi yanzu ya tashi ruga a guje zai je anguwa ya dawo ko zai je shago ya sayo alawa za a ce wannan ba mutum bane ba to binciken da yake ta yi shi ne bai samu komai ba wanda zai gano kuskuren qur'ani to da yazo suratul maida farkon surar shi ne Allah ya bude ta ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ita ce ayar farko ta sura ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani awfu ku cika bil uqud alqawran da kuka kulla tsakanin ku da juna duk lokacin da ka dauki wani alƙawari ka tabbatar da ka cika shi to sai bai yahudin ya zauna ya kalli wannan aya ya kalle ta da fuskan girama na larabci sai ce wannan ba maganar dan adam bane ba yace domin cikin ayan akwai ababe guda hudu aya ce yar gajeriya yace akwai kira akwai umarni akwai shawara akwai bayani duka a cikin aya daya waye zai iya magana kalma biyu su dauki wadannan ababe ga kira ga umarni ga shawara ga kuma bayani wannan dalili yasa ya musulunta yace duk wanda yayi wannan abun to wallahi ubangiji ne ya fi karfin dan adam to karkashin wannan Allah sai yace wa in shiftum alla tuqsitu fil yatama sai kaga an bude ayar da maganar marayu mai alaka shi da kuma karin aure ina fata an gane shi yasa na kawo muku wannan labari ya a lokacin kafin saukar wannan ayar Laraba suna da wata al'ada idan mutum an mutu an bar mishi maremiya ya rike wacce wannan maremiyar aure zai iya shiga tsakanin su da juna ya zan baka cikin matan da ya haramta ya aura misali a ce da shi da ita suna dan baffa ne da dan kawo kaga akwai aure tsakanin su haka ne ko to sai ya zanto babanta ya rasu wanda babanta kila baffan shi ne ko kawun shi ne shi kuma already ya riga ya girma amma ita tana karama sai aka ce ya rike ta to amma kuma an bar mata dukiya kila ma shi yake so ya rike ta saboda wannan dukiyan to a lokacin da ta girma sai ya ce yana so ya aure ta saboda dukiyan da take da shi auren da ake ce mishi ma auren jari ko auren jari yana so ya aure ta ne ba dan yana son ta ba sai saboda yana son dukiyan ta ko kuma akwai ta ruwaya daban da ta nuna cewar a yana so ya aure ta ne saboda watakila yana so dama ya kara aure amma bai da kudin karin auren to tunda wannan a karkashin ikon shi take sai ya ce zai aure ta kaga babu kayan lifi kenan ya soki kun gane wannan abin da kyau kaga zalunci zai yi kenan babu kayan lifi babu kayan tambaya babu kaza komai sai ce bid'a ne saboda shi munafiki ne wani malamin mu ke ba mu labari a Kano Dr. Ahmad Allah bishir rahama wani ne zai aure sai ya ce wa iyayen yarinyan shi ba zai kawo kayan tambaya ba saboda bid'a ne ba zai kawo kayan laifi ba bid'a ne kaza bid'a ne shi kawai sadaki zai kawo sai baban yarinyan to shi ma wata dan duniya ne wayayye ne sai ce babu komai to idan akai auren nan kuma ba kayan daki a ce masa kai in akai aure dama muna da niyan za mu mata kayan daki za a sayi kaza za a sayi kaza ai dinka lissafi har abinda babu abinda ma ba za a yi bai ce duk za a yi sanne ce ga kuma gara akwai buhunan shinkafa goma da buhunan masara goma da garwan manja goma amma tun da ka ce bid'a ne kaga shi kenan mun huta ya ce ai wannan ba bid'a ba ne malam ya ce wannan sunna ne to shi ne sai ya ce zai aure ta saboda kada ya kayan daki kuma in sadakin ta zai kai 50,000 ya biya 20,000 to Allah sai ya sauko da wannan ayan yana jan hankalin laraba ku daina wannan al'ada wa in khiftum alla tufsidu fil yatama idan kun san kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren marayun da kuke iko da su to ku kyale su su auri wanda suke so ku bar su su auri wanda zai kawo kayan tambaya da kayan laifi da kayan kaza da kayan kaza hukuncin kayan laifi ɗan uwa da duk waɗannan abun al'ada da ake zance mafi inganci ba bid'a ba ne ba na ga maza suna hararana ku yi hakuri maganan gaskiya a wajen malaman musulunci ba kalman bid'a a cikin waɗannan abubuwan al'ada ne asali a al'ada kuma shine halacci al-aslu fi adatin al-ibaha asali al'adar mu dukkan ta halal ne sai in ta ci karo da addini duk al'adar da babu aya babu hadisi da yace kar ayi to ya halatta ayi kamar da bautan Allah kuma haramun ne sai idan Allah ne yace ku bauta min da irin wannan ibada ku kira fata kun gane yanzu haramun ne mu taru mu kirkiro wata ibada kawai da tunanin mu ba Allah ne yace mu yi ba annabi bane yace mu yi to shi yasa al-aslu fil ibadat at-tahayyur asali wajen ibada shine haramci sai da abin da Allah da manzo suka ce ayi asali kuma cikin al'ada al-ibaha halalci duk abin da ke al'ada ne kuma halal ne shi yasa babu wani kayan da shi zaka sa a ce shine irin kayan da musulunci ke so matukar kayan da shiga cikin kayan da addini hana a sa ba ko ka sa fari ko ka sa bulu ko ka sa kore duk ya halatta ina fata an gane ba za a ce farin kaya shine sunna ba saboda shi larabawa ke sawa ina fata an gane ko kuma a ce jallabiya ne sunna babbar rigar da malam Sadiq ya sa ba sunna bace ba ko ka ce a babbar riga ne sunna saboda ita sarkin Kano ke sawa duka wannan al'ada ne to wurin al'ada shari'a ta bar kofa a guri to kayan laifi halal ne kayan tambaya halal ne na gani ina so da kudin kakanu ku caje su duk ya halatta amma na ku ji tsoron Allah ku tausaya musu wa in kiftum Allah tuksitu fi nitama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i Allah ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da marayun da za ku aura ku kyale su 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 auro waɗansu waɗanda za su kyautata musu ku ma ku auro waɗanda kuke so daga wani gida inda za a caje ku fankihu ma qaba lakum min an-nisa ku auri matan da kuke so waɗanda suka kwanta muku a rai masna Allah sai fara ambaton guda biyu yace kana da daman ka auri biyu wancan ya auri biyu wancan ya auri biyu wasu lasa ko uku uku ruba ko hurhudu Allah sai yace fa in kiftum Allah ta'dilu maza ba sa so a karisa ayan nan amma fa in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba tsakanin mata biyu ko uku ko hudu fa wahidatan to ku auri guda daya aw ma malakat aymanukum wani ne ya ji wa matansa wannan ayan sai ya tsaya tsakiya ta ce kadi samana ya ce an kya kadi sare aw ma malakat aymanukum ko in ma ɗayan ba zai yiwu ba ka haƙura da ku yanga in zamanin da akwai kuyangi ne akwai bayi kenan to yanzu babu kuyangi bisa zance mafi inganci ko gidajen sarakuna babu wani abu sunan shi bawa al'ada ne kawai amma a shari'a kowa an bashi inci ina fata an gane domin rikicin da ake tsakanin gidajen sarakuna ce akwai bayi akwai kaza asali ya gini ne kan al'ada amma a shari'ar musulunci babu wani sauran bawa a kowace kasa dalili ko shine daga cikin agreement da aka yi sani a 1958 a London suna ce mishi London agreement wanda aka tura mutane 56 suka wakilci Nigeria cikin mutum 56 nan babu ko ɗaya a duniya duk sun rasu wanda ya rasu last shine Moody speaking na Kano 56 nan duk sun koma ga Allah subhanahu wataala to da aka je daga cikin agreement da aka yi tsakanin turawa Ingila da wakilan Nigeria wajen bada yanci shine akwai yan tabayi duk wanda ke da bawa ya yanta shi to waɗannan wakilan kuma sun yi sani akan za a yanta bayi da amincewan sarakuna da majalisar ƙasa da kaza da kaza da kaza to lokacin da wani ya wakilce ka a wani abu da amincewanka duk abin da ya sani ya shafe ka kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine ka'ida to a yanzu zance mafi inganci babu bayi ko a gidan malamai ne ko a gidan sarakuna fa in khiftum alla ta'dilu fawahida in ba za ku yi adalci ba ku aure mace guda daya aw ma malakat aymanukum ko ku hakura da ku yanki abin da daman ku mallaka zalika adana wannan shi yake alkhairi a gare ku alla ta'ulu saboda kar ku yi zalunci kar ku kentare iyaka wannan ayan akwai ababe masu tarin yawa a ciki abu na farko shine Allah ya bada daman namiji aure mace sama da guda daya wannan dole musallama wa Allah akan wannan shi ya halice mu shi yake shirye dokokin shi haka ke ma dole ki hakuri Allah ya bada daman ki zauna da wata babu yanda kika iya sai dai kullun fatan shine Allah ya bada abokiyar zama ta gari kaka ikon karo ta gari kar ka karo wacce za ta warka sama gida to Allah da yace in ba za ku yi adalci ba ku aure guda daya to menene adalci malamin suka ce adalci na shiga cikin ababe ne kamar haka guda hudu abu na farko wurin zama wajibi ne duk namijin da zai aure mace sama da guda daya ya tabbatar da ya musu adalci wurin da zai ajiye su baya halatta ka aje wata a gida mai kyau ka aje wata a gida mara kyau wannan haramun ne ka zalunci ne ko ba haka ba wata gidanta akwai jen ko akwai sola ita kuma wannan an bata da nefa in an kawo a yi kabbara ya dauki a yi tsaki wannan zalunci ne baya halatta zama wannan gidanta mai kyau wannan kuma gidanta sai abinda hali yi ko kuma kayan da ke cikin gidan wannan ba su ne a cikin gidan wannan ba wanda kai ne ka saya ba wa iyayenta bane suka saya mata ku gane bambancin abu an gane ko abinda iyayenta suka mata wannan baka da iko amma abinda kai kai wajibi ne ka musu iri daya idan na ce iri daya ba ina nufin kala daya ba ina nufin iri a wajen kima an gane wannan abin da kyau kila kalan da wannan ke so ba shi wannan ke so ba ba wannan lene in zaka yi matanka abu sai ka musu kala daya ba wannan kawayanci ne ba wasu suka ci ina fata an gane ya zamto dai kiman su iri daya ne darajar su iri daya ne wajen zama dole ya zama kai adalci a wurin da zaka ajiye su ko a ce daya tana da ciki da falo ɗaya kuma ɗakin ta kwaya daya ka san akwai maza yan fitina shi dole sai ya ƙara aure alhali bai da hali wani zo ya sallama a wani gida mai gidan ya fito suka gaisa yace yazo neman taimako ne yace taimakon me sai yace akwai wani aminin shi ne da ya rasu yana da mata da ya batta da yara shine wallahi ta gama ta kaba yana so ya rufa mata asiri kuma yana so zai dabbaka sunna sai yace to taimakon me kake nema wai yana neman taimakon sadaki yana neman taimakon kuɗin da zai kama haya to zuwan ne aka mace ƙara aure to shi mutumin da ake gaya wa din matarsa tana ji sai ta ce amma kai Allah tsine maka albarka ta ce haka kawai ka zo ka dora kanka abinda Allah bai dora maka ba an gane wannan abin da kyau to a takaice ne zanto idan zaka aure mace sama da daya kana da ikon da zaka ajiye su a wuri wanda duk kiman su ne abu na farko kenan abu na biyu wajen abinci baya halatta ya zamo daya kana bata abinci mai tsada daya kana bata abinci mara tsada kila daya abun kanya wanta daban shayi da bereji da wannan kwaikwayo da farfe su daya kuma ka bata da dumame wannan haramun ne haramun ne tsantsa kuma Allah baya son wannan in baka da wannan ikon bai ma halatta kai ba haka wani abun sha a ce dai kana siya mata faro dai ko fi wata atlantis wallahi ka zalunce ta idan zaka siya wannan fi wata a gidanta wannan ma ka siya mata fi wata in zaka siya wancan faro wannan ma ka siya mata faro sai dai in akwai dalili naga anan ga nan malam sadiq akwai wasu mara lafiya sai a ce wai an likita ya ce su dinga shan faro akwai ko to idan likita ne yasa yanzu matsalan da su malam sadiq ba ruwan miji an gane wannan abin da kyau to idan wannan ne likita ne ya ce a dole ta dinga shan faro saboda matsala kaza to wannan babu dalilin da za a ce wancan ma sai ta sha kai ma yanzu kundun bala kai kana saya kana yau likita Allah ya isa to a takaicen takaitawa shine wannan dole ka adalci wajen abun sha abu na uku adalci abu na hudu kai adalci wajen abun ne shafi sutura idan zaka siya mata kaya dole ka siya musu kayan da darajar su ko tsadan su iri ɗaya ba sai sun zama kala ɗaya ba domin galibi sai ga mutum na da mata hudu duka sun yi anko kamar in primary school gidan kamar uniform din islamiya malamai suka ce babu burgewa cikin wannan abu yanzu kai ba ikon ka bane ma faɗa musu kalan da za su sa dan dan adam kowa na da irin kalan da yake so haka ne ko ba haka ba kowa wace wani irin kala take so saya mata irin wannan kala wani atamfa wani shadda wani leshi ya zama duk abin da mutum ke so saya mishi amma ya zama kiman su da darajar su da tsadan su iri ɗaya ne ko kuma kai dauki kuɗin ma ka ba su ina fata an gane duk dai saboda a fita daga cikin karyan da za a zalunci daya an fahimci wannan abin da kyau da wannan ne malamai suke wani ƙarin bayani su ce idan kana da mata guda biyu wajen saya musu kaya idan ya zamto kamar halittar su ba ɗaya bane ba halitta wajen girma nake nufi wani halittar shi wataƙila yana da ƙaramin jiki wani kuma yana da jiki to ka san kamar measurement na kayan da za su sa na ɗaya zai fi na ɗaya haka ne ko ba haka ba duk tailori sun san wannan abu to sai zamto wannan yadi goma ne zai mishi wannan yadi bakwai ne zai mishi to a ka'ida a musulunci in kana da mata biyu wanda ita wannan sai yadi biyar ne zai ishe ta amma wannan yadi hudu zai ishe ta to ba lalle ne kowa ka saya masa biyar biyar ba haka yake a shari'ar musulunci kusan wannan abin da kyau abin da aka ce ka saya mutum sutura tufa tufa kuma shine abin da zai ishi mutum ba yawan numban yajin da zaka saya ba kun bance wannan abin da kyau idan kana da yara da dan shekara 20 da dan shekara 5 yadi ɗaya kake saya musu wannan kila yadi biyu wancan yadi biyar haka ne ko ba haka ba to haka tsarin mata ma yake yanda in ka saya wa ɗanka dan shekara 20 yadi biyar dan shekara 3 ka saya mishi yadi biyu baka zalunce shi ba haka mata su ma suke wannan yana da muhimmanci musan wannan abin da kyau dan zaki zo ki rigima cikin abin da baki da hujja a wurin Allah subhanahu wataala amma yin adalci wajen zaba darajar su ɗaya ne wannan wajibi ne bayan nan sai abu na ƙarshe haƙƙi wajen rabon kwana wajibi ne zanto akwai rabon kwana da aka gina shi bisa adalci tsarin rabon kwana kuma ba a hannun miji yake ba a hannun mata yake su suke deciding su yanke shawaran kwana ɗaya ne kwana biyu ne duk abin da suka zaba kai kawai bi za ka yi an fahimci wannan abin da kyau sai malami suka ce rabon kwanan shine wajibi amma me zai faru a cikin kwanakin wannan shari'a ba ta ce lallai abinda kai a can shi za ka yi a nan ba misali idan kana ɗakin wance adadin hiran da kai guda 100 can ma guda 100 za ka yi babu inda Allah ya faɗi wannan abu wata ɗabi'a ta mai yawan surutu ne ko yawan labaru ko raha ko makamancin haka wata kuma ɗabi'an ta ma ba ta cika surutu ba to kaga ko aboki kake da shi da mai yawan hira da wanda baya magana hiran ko zai zama iri ɗaya ba haka ne ko ba haka ba to karki ce ai a ɗakin wance ka fi labaru to ke me yasa ba ki labaru wannan kenan sanan malamai suka ce adadin dariyan da kai ba za a ce in kai dariya goma a cancan ba sai kai dariya guda goma ba wannan ma Allah bai faɗi wannan abun ba adadin hatta adadin saduwa malamai suka ce Allah bai ce dole sai ya zama iri ɗaya ba wannan ya danganci it depend da yanda ita matan take kai dai wajibinka shine ka zama mai adalci kada zama kai ne bisa ganin damanka abinda kake a can baka yin shi anan kawai saboda kai ka fi son wanci wannan shine abin da Allah ya hana an fanci wannan abin da kyau malamai suka ce waɗannan ababan wajibi ne kai adalci tsakanin su da juna in ka san ba za ka iya ba kai hakura da matanka guda daya Allah cikin ku da rahama harabun ne mutum na da mata ya kai ɗaya maka ɗaya bai kai ta ba ya siya wata mota wata bai siya mata ba wannan harabun ne an fanci wannan abin da kyau sai dai a yi shi based on imma ko yarjejeniya ko kuma ƙuri'a ina so na kai ku makka in kai wannan shekarar na kai wance wata shekara na kai wance saboda yanzu kuɗin mutum ɗaya nake da shi amma lallai ina so na kai ɗaya daga cikin ku a nan suna da daman su sasanta tsakaninsu da juna to ke amarya ki fara zuwa wato ba zai yi muke da ko kuma ita amaryar ta ce to tunda ke ce babba ki aka samu a gida da ki aka yi ta wahala sai ki fara zuwa wannan yafi ko to idan suka duk yarjejeniyar da suka yi sai ka tafi akan wannan amma akwai abin da ko baka bukatar shawarar su kamar me daya tana da tsohon ciki ne ba ta da ciki automatically mai ciki ana hana ta zuwa makka daga iyakar ma ba za a bar ta ba ina fata an gane to a wannan lokacin abinda ke to wancan ke kina Allah ya hore min a wannan shekarar zan kai ɗaya daga cikin ku makka amma kin san ke babu damar ki tafi makka saboda kina da ciki wanda kuma doka ba ta bari ki irin wannan tafiyan ba aikin makka ma ba ce ki je ba saboda hatsarin abinda ke cikin ki da kuma hatsarin ke ma rayuwanki aikin makka abu ne mai wahala saboda haka ita wannan da bata da ciki ta fara zuwa a wannan wajen shine abin da ya kamata ba za ki ci ba a sai dai kowa kare je na zalunci ne akwai irin waɗannan fa sai da dumbu hakura kun gane wannan abin da kyau idan ba a samu yarjejeniya ba tsakanin su da juna idan dukan su ba su da ciki shine kowa ta ce ita za ta je sai a yi ƙuri'a jefa ƙuri'a za a yi ba irin na Najeriya ba amma jefa ƙuri'a ta adalci sai ka samu takardu guda biyu ɗaya sai ka rubuta hajji ko ka rubuta makka sai ka rubuta Najeriya sai ka naɗe waɗannan takardu guda biyu in za ka rubuta inda ba sa nan ko ba za su gani ba kuma ka ji tsoron Allah kar ka ba wata satin ansa don akwai namijin da yawa nan wallahi ya rubuta ashe ya gaya wa amaryan in kin ga takarda mai kaza din nan to ita ce ta makka din wannan zalunci ne ka zamo kai tsakaninka da Allah ɗaya makka ɗaya Najeriya kanan da ne sai a aji ga waɗannan takardun ku zo ku ɗauka ɗaya hajji ne ɗaya Najeriya wa zai fara ɗauka wanda ya ɗauko Najeriya Allah ji gan shi wanda ya ɗauko makka a taya shi murna ina fata an gane wannan shi ne abin da shari'ar musulunci ta ce kai ko da ba tafiya makka ba ne ba za ka tafi Dubai ne ko za ka tafi Abuja ko za ka tafi Lagos ko Ingila ko duk wata tafiyar da ta kama sai ka tafi da ɗaya kuma ba su samu kamar daidaito tsakaninsu ba da wa za a tafi sai a jefa ƙuri'a an fanci wannan abin da kyau wannan shi ne abin da shari'ar musulunci ta tanada dangane da abin da ya shafi tafiya ko makamancin haka to ƙarƙashin wannan sai Allah ce fa in khiftum idan kuma kun ji tsoron Allah ta'adilu ba za ku yi adalci ba fa wahidatan ku sai da mace guda ɗaya domin shi ƙarin aure Allah ya ce a yi shi ne bisa wasu sharuɗa babban sharaɗin farko shine adalci kuma adalcin kun ji ababen da muka ambata an fanci wannan abin da kyau ku haddace waɗannan ababen don kuna faɗan su a gida da ya ce zai yi sunna ka ce to ga wasu sunnonin kuma da ya ja rabin aya ki karasa mishi ƙarshen ayar fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan domin matukar kasan ba za ka iya adalci cikin waɗannan ababan da Allah ya shimfida Allah da yace a ƙara auren shi yasa waɗannan sharuɗa dole sai ka cika su kafin ka yi to abin da shi ma shine kai hakuri hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayi imam abu dawud daga abu hurairah Allah ƙara masa yadda annabi ce man kana inda humratan ko man kana la humratan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyama wa shiqquhuma ilu duk wanda yake da mata guda biyu ko sama da biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga daya ya fifita daya wajen nuna mata kauna da kula da ita da yan uwanta da mata abinda baya yi wa daya ya zama dayar ta zama kamar raiki a gida baya kyautata mata baya mutuntata baya mata adalci ya fifita daya karara akan daya har ma wasu sun gane sai annabi ce jaa yawmul qiyama zai zo shirin tashin kiyama wa shiqquhuma ilu gefen jikin shi daya shanye kaga wannan ba karamin tashin hankali bane ba wa shiqquhuma ilu sai sa malamin suka ce ran tashin kiyama da kaga mutun dake da paralyze gefen shi daya a shanye kace wannan ya zalunci mata shi domin idan mutun yana da paralyze a nan duniya gefen shi daya ya shanye ran tashin kiyama lafiya karau zai tashi duk wata cuta fa da ka mutu kana mutuwa ka warke ba a tashi da rashin lafiya ran tashin kiyama ina fata an gane duk wanda ka ganshi da wani abu ran tashin kiyama ba wani ciwo ne da yake da shi a duniya ba a wani aiki ya aikata mummuna Allah ya magane shi ya sa mishi wani sayi wata alama inda kowa zai gane shi a filin kiyama amma babu wanda ke tashi da rashin lafiya saboda ya mutu ga wannan rashin lafiyan a duniya da mai hawan jini da mai ciwon suga da makaho da kurma kowa lafiyar shi talau zai tashi hatta kurma zai tashi yana magana makaho zai tashi yana gani gurgu zai tashi yana tafiya ba abinda zaka tashi da shi ran tashin kiyama to da kaga mutun ran tashin kiyama gefe shi daya a shanye daga cikin dalilai shine yana da mata sama da daya amma ya zalunci daya fifita daya akan daya Allah yace aw ma malakat aymanukum zalika adna wannan shekin ku alkhairi Allah ta'ulu saboda kada ku karkata saboda kada ku yi zalunci saboda kada ku ketare iyaka wannan ayar da muka karanta akwai wadansu ababe da insha Allah kai mu gobe za mu sake fito da su cikin wadannan ayoyi amma ko iya nan na san an samu fa'idoji masu talin yawa irin waɗannan ababe ya zama mun haddace su ko an rubuta su ko an ajiye saboda mu zanto muna bauta wa Allah ala ilmi ala basirati a bisa ilimi da basira da hujja anan za mu tsaya sai Allah kai mu gobe za mu sake karanta wannan ayan mu sake faɗa wasu ababe a ciki abinda muka karanta na dai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure kuma Allah ainihin mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala Ya Allah ka sanya albarka a cikin gidajenmu. Ya Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancinmu. Allah ka mana albarka a cikin ma'aikatanmu. Ya Ubangiji ka zauna da kasan mu lafiya. Dukkanin matsalolin da ke damunmu waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka san su Allah ka mana magani su. Marasa lafiya mu gida ku asibiti Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ka ba su lafiya da imani da abin da lafiya za ta ci. Ya Ubangiji ka kare mu daga dukkan sharri. Ya Allah ka albarkaci rayuwarmu. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka amsa mana ibadunmuka biya mana bukatunmu na alkhairi subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah